بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين من يبغانا كان توحيدي أسفو في الزمن دي قباتا ونرانا تلاتا دي غشابير غوتن جون نميلادية إجراء دبوبي دقوما a yanzu zamu fada bayani kan kadaita ubangiji a cikin halittarsa kadaita ubangiji a cikin halittawa yana so ya ce mana ne babu wani mai halittawa sai ubangiji saboda haka imani da cewa akwai wani mahalicci yana rushe tauhidi tauhidi yana da martabobi da darajoji kololosa shine sifanta ubangiji da kadaita a cikin dukkanin kowane janibi janibin ibada janibin rububiyya janibin khaliqiyya da zamu magana akai yanzu janibin sifofi da muke magana da shi janibin zatin sa wanda shine mafi hadari da mutun ya kauce tauhidin zatin sa ya fada cikin duniyar shirka da kafirci na'am a wasu janibobin sul haka a ibada kamar ibada ya bauta wannan Allah shi ma ya fada shirka da kafirci na'am a wasu wurare kan iya ɗaukar tawili kamar yadda muka ga wasu sun zo da kurakurai masu girma a cikin sifofin ubangiji kamar yadda muka yi nuni da ra'ayin asha'ira hujjoji na hankali sun tabbatar da cewa babu wani wanda yake mai halittawa a tun asali sai ubangiji a cikin halitta saboda samuwa guda biyu ce imma wajibul wujud imma mumkinul wujud shikenan saboda haka dole wajibul wujud wanda ya samuwa zatinsa ce dole ya kasance mumkinul wujud waɗannan halittu da samuwa ba daga zatinsa ba ce sun gangaro daga gare shi su waɗannan samammu ababen halitta ne gun ubangiji kuma dukkan abin da yake biyo baya na ayyuka dukkaninsu da abubuwan da suke da wanda suke gangarowa daga gare su dukkaninsu ana danganta su zuwa ga Ubangiji wato muna da magana bi kenan babba na daya Ubangiji shi dukkanin samammu wanda an tabbatar da wannan a cikin dalilai cewa bayan da za a yi zatin farko ta kasance sai guda daya dole ne a tike zuwa ga wani guda daya wanda shine ga samar da komai in ba haka ba har abada ba za a taba samun mai samuwa ba duk yanda zaka sawwara samuwa dole ka sawwara cewa na samunta guda ɗaya ne shine farko shi ya samar da saura to wannan dai mun wuce shi a can baya bayanai ne sai mu koma musu to idan muka ce shi ya samar da wannan samammu duk yawansu sannan kuma ayyukan da suke yi su wa'annan samammu za mu ga cewa sun danganta sun ana jingina su ma ga samammun da kuma Ubangiji sai muka fahimci kenan ayyukan Ubangiji da halittawarsa a kowace take mubasharatar shi yake yi kamar sauran samu da yake samarwa akwai kuma wanda yake ba mubasharatan ba kamar mai sababa samuwa da yake wannan ba mubasharatan ba ne wato yana sababa samuwa wato yana halitta samammu yana halitta ayyukan samammu ta hanyar su ababen samarwa tafiyar Zaid baccin Zaid mutuwar Zaid rayuwar Zaid dukkanin ta Ubangiji ne ya samu masa da su amma da wasu da Zaid ne yake amma Zaid din da yake Ubangiji ne ya samu masa da su wanda Ubangiji bai samar da Zaid ba bai kuma ba shi iko da ilimi da nufi da karfi na yin wannan abubuwan da bai ba kuma a farko mun riga mun faɗi cewa Ubangiji shine gani shi kadai ne mai dace dukkan wani abu mabukaci ne zuwa gare shi sannan kuma mun riga mun tabbatar da cewa Ubangiji wajibul wujud wani sa kuma mumkin bizzat wato sauran halittu mumkinai ne yin su to ba zai yi ba su annan mumkinai a ayyukan su da ta ga Ubangiji dukkan wannan akwai dalilan da yasa muke kawo su ayyukan abubuwa dai bayan daya na daya Ubangiji shine halittu na biyu Ubangiji shine mai samar da ayyukan halittu na uku halittun nan mumkinai ne bizzat Ubangiji mawadaci ne bizzat wato zatan sa ta wadatu ga komai su kuma masu bukata ne zuwa ga Ubangiji kuma tunda su masu bukata ne zuwa ga Ubangiji su wannan samammu buzayyu ba zatin su su wadatu daga Ubangiji haka ma a ayyukan su buzayyu ba su wadatu ga Ubangiji dan haka duk wani abu da zasu idan zasu yi rayu idan zasu mutu idan zasu yi bacci idan zasu yi tafiya idan zasu yi magana idan zasu ji idan zasu yi gani dukkanin su ba sa wadatuwa daga Ubangiji Ubangiji ne ya samu musu dukkan abin da zasu yi wannan da shi kuma shine yake sarrafa su a cikin ayyukan su yake tafi da al'amuran su kamar yanda zatin su ya dogara da samuwar Ubangiji haka ma ayyukan su ya dogara da samuwar Ubangiji saboda haka shi yasa abinda Mu'tazila suka tafi akai na cewa zai iya yiwa mutum Ubangiji ya zamanto babu shi kuma duniya ta ci gaba da tafiya ya munana kwarai wannan tunani me yasa su wannan tunani abinda yasa su wannan tunani shine sun kwatanta ayyukan Ubangiji madaukaki da aikin magini magini idan ya gini ko ya mata gini yana nan me kira idan ya kira abu ya kira makami ko ya kira mota ko ya kira abun hawa ko da iri ne jirgi ko ya mutu yana nan wannan abin da ya kira to sai su kwatanta ayyukan Ubangiji da irin wannan al'amura na bayi alhalin shi mai samarwa yana da kashi daban-daban mai samarwa yana iya yiwuwa imma mai samarwa daga rashi wannan mai samarwa na hakika kenan kamar Ubangiji akwai kuma mai samarwa ba daga rashi ba yana harhada abubuwa ne sai tashi wani abu kamar yanda magini yake da makeri da makamancin wannan idan mai samarwa ne daga rashi tun farko babu abu sai samar da shi to wannan shi wannan abin da aka samar babu wani sakan a rayuwarsa da baya bukatar mai samar da shi saboda shi mai samar da shi din yana kwararo masa samuwa ne kowane sakan muna cewa sakan ne dan misali amma abin ya fi karfin sakan gabaɗin rayuwarsa ta ta'allaka da samuwar Ubangiji kuma ko da yaushe mustamirran a jere ba tare da yankewa ba wannan samuwa ɗin Ubangiji yana kwararo masa ita ba wata samuwa ce ba da aka jefa masa aka kyale shi tafi kana zaman kanka a wannan samuwa ce ta kamar dai yanda za mu ga surar kwakwalwa da tunanin mutum idan mutum yana tunanin wani gari a cikin zama mutum yana tunanin wani gari misali Kano Abuja Lagos a daidai lokacin da ya bar wannan tunanin zai tafi wuta a daidai lokacin take nan zafin da take samarwa wanda yake ya take samar da shi yana nan ta tafi ya tafi to haka ma Ubangiji subhanahu wataala yana samarwa ne daga rashi ba yana harhada wasu abubuwa bane sai tashi wani abu daban a'a yana ibda'i ne tun farko badi'us samawati wal ard to sai suka dauka ayyukan Ubangiji kamar irin na masu gini ne dama akwai abin harhada yake wanda ko da ya tafi abubuwan da ya harhada suna nan dama kuma suna nan magini dama ko yana nan ko baya nan akwai kasa makiri ko yana nan ko baya nan akwai karfi a cikin kasa ya fito da shi ya narka shi ya ayyuka ne kawai amma ko yana nan tun kafin yana nan akwai shi bayan yana nan akwai shi amma Ubangiji sabanin haka ne to shi yasa muka ce Ubangiji da zatin abu da ayyukan shi ko da shi suna bukatar Ubangiji duk wanda ya san cewa abin halitta sani hakikanin sani ya san cewa dukkan wani abu nasa ya dogara Ubangiji to zai ga wannan matsala ce badihiya a fili yake cewa babu wani abu dole ne ma ya kasance haka cewa kowane lokaci a kowane sakan halitta suna bukatar Ubangiji hankali yana da hujjoji akan wannan da ya tsayar da su dalilai masu ƙarfi kuma naƙali wato ayoyin Qur'ani da hadisai suka karfafe shi akan wannan lamari za mu ga Allah subhanahu wata'ala yana cewa qulillahu khaliqu kulli shay wa huwa al-wahidul qahhar Allah shine mahaliccin komai aikin Zaid da samuwar Zaid duk Allah ne halicce ta Allahu khaliqu kulli shay وهو على كل شيء وكيل الله ne halicci komai zai da ilimin sa da rayuwarsa da aikin sa dai halitta ce ta ubangiji da dukkan ayyukansa zalikum allahu rabbukum khaliqu kulli shay'in la ilaha illahu wata ayar tana cewa anna yakun lahu waladun wa lam takul lahu sahibatun wa khalaqa kulli shay ya halicci komai ya ayyuhan nasu uzkuru ni'matallahi alaykum wata ayar kuma hal min khaliqin ghayrullah shakon mi halitta ba Allah ba dukkan su ayu da yawa masu na Qur'ani da suka zo cewa suna tabbatar da babu wani abu sai dai wannan kasancewar Ubangiji shi yake halitta komai ba yana nufin kuma abubuwan da bayi suke ba ya tilasta su ne a'a ya halicci bayi masu zabi dama mujbira da ash'ariya sun tafi akan cewa bayi ana tilasta su ayyukan su wannan ne ya sanya suka cire cewa babu dokar sabab suna ganin daidai lokacin za kunna wuta sai Allah halicci zafi ita wutar ba ta da wani zafi zafin lokacin Allah yake halittar sa yayin da imamiyya shi'a mabi'a al-bayt da mutazila suke da koyar cewa akwai asbab kuma wannan asbab din Allah ya halicce su kuma ya sanya su kuma suna nasu tasiri na'am tasirin Allah ne ya ba su wuta tana da zafi tabbas kuma wannan zafin da take da shi Allah ya halicce ta ne da zatin sa ta kasance mai zafi ruwan halicce shi zatin sa ya kasance mai danshi din ya kashe kishirwa iska an halicce ta zatin sa ya kasance mai busarwa to duk irin wannan kasa an halicce ta ita ma da zatin ta saboda haka kowanne bisa zatin sa an halicce shi an yi shi kuma bisa yanda yake na'am zatin nasa da ayyukan nasa da kufan nasa duka abin da yake duk daga Ubangiji ne amma ba kamar wuka bace a hannun kafin a hannun dan fawa a ya fi kama da soja da komandansa soja idan ya ce idan komandan sojoji ya ce soja yi harbi soja ne yana aikin harbi yana kuma yin harbi in ya ga dama ya harbi in ya ga dama ya ke yin harbi babu jabar babu tilas a ciki idan yake yin harbi da nufin sani idan yi harbi da nufin sani shi yasa ma da za a zo a ce wannan harbin laifi ne za a kama sojan kuma za a kama komandansa kowanne kowanne yana da laifi kuma kowanne za a hukunta shi idan wannan harbin laifi ne saboda me shi wanda aka ce harbin yana da ikon yake yin harbi zai yake yin harbi to wannan haka al'amarin yake amma idan wuka ce a hannun dan fawa wuka ba ta da ikon ya yanka ta ki yanka wuka dole in yanka nama za ta yanka ba ta da wani zabi to ba Allah da bayinsa ba wannan misalin suke ba suna wancan misalin na farko ne Ubangiji ya yi bayi ya yi su da zabi don haka ne ma idan suka saba yake ba su mai zunubi ya kuma azabtar da su idan kuma suka ki yake mai idan suka yi biyayya yake ba su lada Imam Ali alayhi salam za mu zo magana jabar insha Allah me kaddara me mutanen mu suke cewa kaddara wai me hakikanin kaddara za mu zo wannan bayanai za mu ga yadda Imam Ali ya ba da misali me kikkiawa game da wannan cewa fadin cewa mu a hannun Allah kamar wukake ne to magana ce ta masu inadi da Allah masu kafirci Allah masu kin kadaita shi masu jahiltar hakikanin sa da ya kasance haka ne da babu adda babu ai da ya lalace da babu hikima a cikin ayyukan Ubangiji da ayyukan sun sufunta da zalunci domin idan ya kasance dukkan bayi kamar wuka ne a hannun sa sai sabo da wancan sai biya da wancan me ma'ana kuma yasa wannan aljanna yasa wannan wuta me laifin wuka dan fawa sai je yanka kare da wata wuka ya sayar
ya kuma ji yan karago da wato kaisiyar sai azo azubtar da wukar da ta yan karago ta yanka kare a kuma girmama wukar da ta yan karago me hikima a ciki alhalin kowacce ba ta da bambanci da waccan wukar da aka yanka alade da ita da wannan da aka yanka rago da ita dukkanin su ba su da wani laifi to amma soja fa da sojan da ya harbe wanda yake hukuncin kisa ne a kansa komanda ya ce ya harbe da sojan da ya kasance wanda ba ruwansa aka zo kame a kama sojan a kama komandansa da bambanci wancan sojan da ya harbe tabbas ya cancanci hukuma saboda ya harbe wanda bai cancanta ba wancan kuma da ya kashe mujrimi wanda yake kashe mutane ya kashe shi saboda dan fashi ne da yake fashi yana kwace dukiyar mutane wannan ya cancanci girmama saboda me yayi aikin alheri wannan shine hikima a cikin ayyukan Ubangiji shi yasa Allah yake dora bayi nauyin ayyukan su yake zargin su akan munanan ayyuka yake kuma ba su lada akan kyawun ayyukan da suka yi domin kowanne akwai zabi a ciki to haka Allah ya bayin sa akula qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallallahu ala muhammad وآل بيته الطيبين الطاهرين